Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma shi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 13 ga watan Yuli. Ibrahim Ka'al Masihi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
Burtaniya na karɓan bakuncin shugaban Amurka wanda isa birnin London a jiya Alhamis, yayin kuma da shugaban na Amurka ya kwatanta takwaran aikin sa na Russia Vladimir Putin a matsayin mutum wanda ba aboki bane ba kuma abokin gaba ba. Sannan jam'iyyun adawa a Zimbabwe sun fara nuna shakkun cewa jam'iyyar mai mulki ta Zanu PF ba za ta yi adalci a zaben kasar da ke tafi ba.
To kajin labaran kenan. Haramta shigowa da wasu albarkatun gona ya fara samar da alfanu ga Najeriya. To amma wasu na ganin da bukatar shugaba Buhari ya ja kwararru a jika.
Gaskiya ya kamata ya jawo wadda suna da hikiman sha'anin tattalin arziki domin su taimake shi.
Za kuma aji cewa ana shirye-shiryen zaben gwamnatin jihar Ikiti gobe Asabar. Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
So jama'a assalamu alaikum. Birnin London da ya shiga rudanin siyasa da zanga-zanga da aka yi ta yi akan tituna saboda Donald Trump na karɓan bakuncin shugaban na Amurka wanda ya isa birnin a jiya Alhamis. Wannan ita ce ziyararsa ta farko a ƙasar ta Burtaniya tun bayan da ya hauka ragan mulki kusan watanni 18 da suka gabata. Gabanin isar shi Burtaniya, shugaba Trump ya kwatanta ƙasar a matsayin wuri da ya dau dimi. Trump da mai ɗakin sa Melania sun samu tarbar ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ne dake Burtaniya. Ziyarar ta Trump da mai ɗakin sa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Prime Minister Theresa May take fuskantar kalubale. Bayan da ministar kokin wajenta Boris Johnson da wasu jami'an gwamnati suka yi murabus a wannan makon a wani mataki na nuna gore kan wani sassauci da Burtaniya ke son dauka kan shirinta na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Shugaba Trump ya yi fatan Amurka da Burtaniya za su cimma matsaya ta fuskar cinikayya. Wannan kuma wani batu ne da Trump din ya samu damar tattaunawa da Prime Minister May yayin wata liyafar ban girma da aka shirya musu. Wacce suka halatta tare da mai ɗakin sa ƙarƙashin jagorancin mai a daddiyar fadar Blenheim da aka gina tun a ƙarni na 17 wacce ke da tazarar tafiya kilomita 100 daga arewa maso yammacin London. Kwanaki kaɗan kafin haɗuwar da za su yi a Helsinki, shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwarar aikin sa na Russia Vladimir Putin a matsayin mutum wanda ba aboki bane ba kuma abokin gaba ba. Ya kara da cewa Putin abokin gogayya ne kawai, yana mai fatan cewa watakila wata rana zai zama abokin, amma dai ni ban san sa sosai ba. A ranar Litinin aka tsara shugabannin biyu za su gana a Helsinki, babban birnin ƙasar Finland, inda Trump ya ce zai dago batun wata yarjejeniyar rage makamai da batun amfani da makaman nukiliya masu tafiyar matsakaicin zango da rashin taki mutuntawa da kuma batun katsalandan din da ake zargin ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016. Sai dai mambobin kungiyar tsaro ta NATO na nuna shakku kan ko Trump zai iya yin ta maza wajen tunkara Putin kan waɗannan batutuwa wanda shi Putin din ya jima yana musantawa cewa yayi wato Russia ta yi katsalandan a zaben na Amurka a shekarar 2016. Jam'iyyun adawa a Zimbabwe sun fara nuna shakku ko jam'iyya mai mulki ta Zanu PF za ta gudanar da zaɓe cikin lumana nan gaba a wannan watan. Wannan kokwanton na zuwa ne bayan da aka gaza samun halartar ko ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyar wajen bikin kaddamar da wani kundin manufofin kare haƙƙin bil'adama da ƙungiyar Amnesty International ta jagoranta a jiya Alhamis. Da yawa daga cikin mambobin sauran jam'iyyun siyasar ƙasar sun halarci taron a lokacin da ƙungiyar ta Amnesty ta kaddamar da manufofin kare haƙƙin ɗan adam a Harare, babban birnin ƙasar ta Zimbabwe. Mataimakin shugaban kungiyar a kudancin Afirka Muleye Munayenda ya ce kasar ta Zimbabwe ta fuskanci matsalolin take haƙƙin bil'adama a shekarun baya kamar na tilastawa mutane su ɓace a kasar. kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama sun sha zargin tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe da yin amfani da tsara jama'a da azabtarwa da yin garkuwa da mutane domin ci gaba da zama akan karagar mulki. Amma mataimakin shugaban kungiyar na Amnesty ya ce wannan lokaci ya wuce. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Pakistan ana zargin cewa ƴan sanda sun yi awan gaba da ɗaruruwan magoya bayan tsohon Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif kwana guda kafin ya koma ƙasar tare da ƴarsa Maryam Sharif, wacce ake ganin ita za ta gaje shi a fagen siyasa yayin kuma da dukkan su ke fuskantar yiwuwar tsare su suma a ƙasar. Mambobin jam'iyyar Sharif ta League N ko kuma PMLN a takaice sun ce kaman ɗimbin magoya bayanta da aka yi yunkuri ne na hana ba Sharif kyakkyawar tarba a Lahore, inda zai isa a yau Juma'a tare da ƴarsa a wani jirgin fasinja. Hukumomi a lardin Punjab sun ce ba su ba da izinin a kama kowa ba, amma wasu rahotanni sun rawaito cewa ƴan sandan sun ɗauki matakin kaman ne saboda kaucewa tashin hankali a birnin gabanin isowar Sharif. A ranar Juma'a da ta gabata, wata kotun da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta yankewa Sharif hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 10, ƴarsa kuma shekaru 7 a wani zaman kotu da ba su halatta ba, bayan da suka gaza yin bayani kan yadda suka mallaki kadarori masu tsada a London. Shi dai Sharif na zaune ne a London da ƴaƴansa, inda yake jinyar matarsa wacce ke karɓar magani saboda cutar daji ko kuma kansa da take fama da ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya samu wani sako mai faranta rai daga takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda ya yaba mai kan irin yunkurin da yake yi na ganin an kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, da kuma kokarin da yake yi na ganin an aiwatar da matsayin da suka cimma ta bai daya wacce suka rattaba wa hannu a taron da suka yi a Singapore. Shugaban Trump ya wallafa hoton sakon a shafinsa na Twitter hade da fassara cikin harshen Ingilishi, yana mai cewa sakon alama ce da ke nuna cewa ana samun ci gaba. An fitar da sakon ne rana daya da ran da rahotanni suka nuna cewa jami'an Koriya ta Arewa sun ki halarta wani taro a jiya Alhamis da takwarorin aikinsu na Amurka, inda ya kamata su gana kan yadda za a maido da ragowar Amurkawan da suka mutu a yakin Koriya a shekarun 1950, wanda hakan ya nuna wata sabuwar takaddama tsakanin ƙasashen biyu. To amma an bar jami'an ma'aikatar tsaron Amurka da na musu ɗinkin duniya suna ta jiran na Koriya ta Arewa a yankin nan da babu soji, ba tare da an yi musu bayani kan dalilin rashin zuwan jami'an Koriyan ba, a cewar kamfanin jallancin labaran Yonhap na Koriya ta Kudu da kuma wasu jami'ai da suka zanta da gidan talabijin na CNN da kuma gidan jaridar Washington Post.
Mahmud Lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji, Najeriya ta fara hangen alfanu sanadiyar haramta shigowa da wasu albarkatun gona. To sai dai matakin na gasa ma wasu aya a hannu. Daga Abuja ga wakilinmu Nasir Adamu Itakaya da cikakken rahoton.
Yayin da zuwa Disambar bana, Najeriya za ta dakatar da shigowa da shinkafa ta teku. An samu bullar kamfanonin sarrafa shinkafar da kuma kalubalen da ya rage shine samun saukin farashin abinci ga masu awu, ba wai kawai samar da masu kudi tsakanin manya da matsakaitan manoma ba. Jami'an gwamnati a dukkan matakai na cewa gyara na da wuya sai an daure, duk da wasu na daure fiska cewa sun gaji da gafara sa kan alwashin saukin rayuwa. Malam Aminu Bello shine commissioner kasuwanci na jihar Sokoto.
Baka iya gina gida lokaci daya, sannu ake farawa kuma muka yi la'akari da lokaci. Mulkin da aka canza shekara 16 ne sun dade suna yi, kuma kamar yanda masu fada suke fadi za ka gan cewa tattalin arziki yayi ƙasa lokacin da wannan gwamnati zo, kuma alhamdulillah yanzu ga shi yana yi sama. Mutane su ƙara hankuri kamar da masu fada suka ce baka taba jin an ce ga inda rashin hankurin wane kai shi ba. To ina kira ga ƴan Najeriya su gaba da hankuri da gwamnatin Muhammadu Buhari.
A nan masanin tattalin arziki kuma tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obade Mai Lafiya ya ce koda shugaba Buhari yana da muradu masu kyau, yana buƙatar taimakon ƙwararru ta fuskar tsara tattalin arziki, matukar dai ana so a gani a ƙasa.
Gaskiya ya kamata ya jawo wadda suna da hikiman sha'anin tattalin arziki domin su taimake shi. A nawa ra'ayin fa gaskiya wanda suke kusa da shi ba dukkansu suke son shi ba, kuma ba dukkansu suke ba shi shawaran da zai taimake shi kuma ya taimake ƙasar ba.
Wato kana yi kamar babu ƙwararru zagaye da shi na fannin tattalin arziki?
A'a babu, a maganar gaskiya babu. Ba wai ƙwararrun da kaɗai ba a zauna a samu economic team kowace mako ana monitoring ana duduba economic programs.
Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce ƴan Najeriya sun samu bunƙasar fitar da hajjarsu waje kuma in an inganta layin dogo a tashoshin tudu na teku da ke yankin arewacin Najeriya lamarin zai ƙara yawa.
Ana fitar da abubuwa da yawa saboda abin da gwamnati ta fi ba da ƙarfi irin su riɗi irin su jinja citta daga Kaduna wannan tashar tudu yanzu ana fitar da citta akwai abubuwa Allah ya albarkaci kasan nan da abubuwa da yawa yanzu haka abinda ake so shine in ka duba zaka ga alƙalin masu nuna cewa fitar da kaya yana yin sama
zahiri dai fasarar bunƙasar arziki ga lissafin ƴan Najeriya musamman ma talakawa a kwanon tuwo ne da miya ko ba nama ko kokariyar hura ko ba suga Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
To gaida Nasiru daga Abuja kuma bari mu kada jahar Ikiti inda ake harmar gudanar da zaben gwamna gobe bayan wasu zafafan kalamai da barazana ga zaman lafiya zaben da ake ganin ka iya zama zakaran gwajin dafi ta fuskoki daban-daban daga kudu maso yammacin Najeriya ga wakilin Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton
Shugaban majalisar sarakunan jihar Ekiti, Oloye na Oye Ekiti, Oba Ademola Jude, yana daya daga cikin sarakunan gargajiya da suka yi kiran a yi zaben lafiya. Oba Ademola Jude yace yana fata kuma yayi amanar cewa idan ana addu'a komai zai tafi daidai. Saboda haka mu yi addu'o'i kana muso junanmu. Shima Owa Ajiro na Ijoro Ekiti, Oba Adebayo Adewale yace ba duk ƴan takarar gwamnan za su zama gwamnan ba
only one person we emerge and whoever emerges
ba Adebayo Adewale yace mutun daya tilo ne zai zama gwamna kuma duk wanda ya lashi zaben gwamnan to mu karbi sakamakon shi ko Oluyin na Iyi Ekiti Obademola Ajakaye yayi kira ga jama'ar Ekiti da su zauna lafiya mataimakin babban baturen ƴan sandan Najeriya mai kula da aikace-aikacen ƴan sanda Joshua Kabila ya bada umarnin janye jami'an ƴan sanda da masu tsaron manyan mutane
For the purpose of Saturday election, all officers attached to these individuals will be fully withdrawn.
IG Joshua Kabila ya ce a dalilin zaben gwamnan da za a yi a ranar Asabar mai zuwa duk jami'an ƴan sanda masu tsaron mutane masu gata su koma hedkwatar ƴan sanda da ke birnin Ado Ekiti da karfe 6 na sayin safiya. IG Kabila ya ce an ɗauki wannan mataki ne don su hada hannu da takwarorinsu don tabbatar da tsaro a ranar Asabar da za a yi zaben gwamnan yayi gargadin cewa duk jami'in dan sandan da an ka janye daga tsaron wani babban mutum mai gata kuma bai koma hedkwatar ƴan sanda dake birnin Ado Ekiti ba to za a hukunta shi zaratan ƴan sandan da aka jibge dai domin tabbatar da doka da oda a lokacin zaben da bayan zaben dai sun rinka ta da tsimi a hedkwatar ƴan sanda dake birnin Ado Ekiti Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaida Hassan, a shirin mu na hantsi za a ji cewa.
To mun zo wurin tantan ko abin da ya faru a Sokoto kuma mun yi ta'aziyya ga ainihin gwamnati da kuma ƴan uwa waɗanda suka rasa rayuka da kuma dukiyoyi. Mun sani cewa ga al'ada ku ta ƴan jarida za ku yi hasashe ko akwai wani abu abinda muka tattauna shine dukkan munan jihohin nan guda hudu ko biyar muna fama da irin wannan matsalolin so a matsayin mu na shugabanni mun tattauna akan sha'anin tsaro da tattalin arziki na hanyar da zamu zamna a matsayin mu na gwamnoni da kuma ainihin ita gwamnatin tarayya ganin cewa wani tsari ne zamu fito don kada a dauke mu ayi mana bazata
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan ga Jimai Ali da shiri na gaba.
Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu.
Ah, ana rawa kuri na
Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji yadda sinadarai ko kuma ababen kimiyya dake cikin ire-iren haɗe-haɗe da masu shan miyagun ƙwayoyi suke har haɗawa su sha ko kuma su shaƙa domin kasancewa a cikin maye. Kun kuma ji irin cututtukan da ake kamuwa da su a saboda shan miyagun ƙwayoyi masu gusar da hankalin da suka haɗa da ciwon huhu, da ciwon hanta, da ciwon ƙoda, da ciwon shuga, ko kuma mutum ya haukace da dai sauransu. Masu shan miyagun ƙwayoyi kuma da su ake amfani wajen aikata miyagun abubuwa tunda ba su cikin hayyacinsu. Kai wasu mutane ko kuma matasa minilin maganin mura suke sha fiye da kima domin kawai su kasance cikin maye. To, za mu ci gaba ko kuma za mu dora daga inda muka tsaya a makon jiya.
Danelin magani ne, dan uwa, a kiyaye, a daina ja ayyuka yi ana ta hada hanya. Haka ba yau, me ya sanya? Maganin mura ne, ko kuma kun sha kun yi maye?
To, likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To, kin kike ga wani abu masu kuma aje na fitsari wai har sai bayan yayi kwana 10 a sha kuma fa.
To dan fitsari kin san an fitsari mutum akwai sinatrogen da sauransu kamar iska haka da ke fita daga cikin sa. To zuwa dan suka shiga suna iya canza maka yanda kike ganin abubuwa.
So makatakar da kai kenan.
Eh sai su canza in suka shiga kaman kwakwalwanka suka shiga jininka sai su canza kaman in ka ga abu za ka ga ya canza maka za ka kana ganin abubuwa ba kaman yanda ya kamata ba.
Kana dai cikin maye kenan.
Eh
kana cikin maye kenan.
Eh kana cikin maye musamman maye sosai mai tsanani.
To wani irin illa ga game da kiwon lafiya kuma fa masu shan fitsarin nan yake musu.
To shi wannan mai kaman iska din in ya shiga huhun mutum to shi kuma wannan yana illa ne ga huhu kamar shi ne shiga huhun kai kana sha da yawa to yakan illa daga huhu daga baya ma za ka samu abin da ake kira su emphysema da sauransu yanda numfashi zai zo maka aiki in kana shan shi da yawa in kana shakan shi da yawa kai
dan kana shakan me fitsarin ba sha su sha suke ai
ba wani lokaci ba sha wani lokaci ai kamar sukan shaka ne kamar iskar da ke fitowa kamar kin san wadansu ma suna haɗe kamar irin su glue glue din suna shakan su shi ma
gulu wanda ake sawa a hada abu da abin ya lalace
eh waɗansu suna shaka shi ma duk na karanta abin da suke
subhanallah
suna shakan shi
to duk haka
shi kuma shi ma wannan iska ne in ka sa shi akwai iska gas da ke fitar da kin suka shaka to shi kuma sai su a su irin mugu maye shi kuma
to ai muna batun kiwon lafiya ne
eh
to ka ce kaman fitsari yana bata huhu
no iskan da ake kin san ba wannan ga bashin fitsarin suke gabaki daya ba akwai iska da ke fitowa da suke shaka
to iskan ne yake bata huhu
eh iskan da ke shiga huhu mutum sai ya bata shi
to haka yake kam da kwatami
eh da kwatami shi ma iskan ne suke akwai kwatami da iskan ne da ke fita akwai inda ya haɗu din akwai iska kaman wadansu abubuwa da chemicals da kaman abubuwan da ake hadawa suke fita da wani iska da ke fita daga cikin su gas da turanci to shi suke shaka shike sa musu abin da suke samu a ciki
to taya kuma fa me yake wani irin cuta yake samu mutum
to shi taya din kin san in ya kone hayakin nan da ke shiga huhun dan adam don tayin illar shi ma ta fi yawa Hajiya
to
akwai dan su abubuwa barkatai kin san taya yanda ake yin sa akwai abubuwan da ake hadawa don tayin yayi karfi akwai su wadansu masu kamar yoyi da wadansu abubuwa to akwai abubuwa da yawa in ka shaka da yawa maka haihuwa zai iya halaka ga baki da domin abubuwan da ke ciki sun yawa ma Hajiya chemicals da ake kira turanci don kin san da ake hada taya to in ka kona ta shi hayakin nan duk wadannan abubuwan na fita a cikin hayakin
to ita kuma ya take shafar lafiyar mutum
to kin san shi wannan hayakin da suke shakan shine ai wannan ma hayakin yayiwa zai iya bata maka ba har idonka domin yakan sa idon in ya shiga idonka da inda kake shakar komai zai bata wadannan wuraren Hajiya
yana iya makantar da kai
in dai ka tsaya da yawa in dai baka lura in ka tsaya da yawa zai bata idonka ba zai makantar gaba ki da ma zai bata idonka Hajiya
to Allah ya sauke
amin amin Hajiya
To likita ko akwai wani ƙarin haske ne da zaka yi masu sauraron mu game da shan wa'annan miyagun kwayoyin?
Eh Hajiya, akwai waɗansu cututtuka masu tsanani waɗanda suke tsananin gaske da waɗannan kwayoyin ke kawo Hajiya.
Wane da wane kenan?
Su kwayoyin da ake sha din nan kamar irin su Tramol, su Codeine, su Opioid, duk waɗannan kwayoyin da ake sha da suke juyar ma mutane da hankalin.
Eh cututtukan da kace masu tsanani su
to na farko kwayoyin nan in ka sha su suna rage numfashinka inda ma za su yanke yanda kake numfashi ba a hankali ba zai hallaka ka. Kuma sukan sa ciwon zuciya wani wanda ya haɗu da irin yankar numfashin da waɗannan ba a hankali yana hallaka mutum. Kuma cikin huhun mutum in kana shaƙe-shaƙe abubuwan nan lokaci yakan canza yanda huhunka yake aiki, shi ke sa yawanci abin da ke kashe mutane su waɗannan biyun nan rashin numfashin nan da abin zuciya shi ke hallaka mutane yawanci.
To duk daga cikin cututtukan nan waɗannan ne suka fi yin
tsanani
kenan.
Eh don kin san kuma a nan ƙasashen irin masu shaye-shaye nan akwai magani wanda musamman dole masu aikin lafiya da masu aikin kamar 'yan sanda suke ɗaukowa domin aka samu wani mutum wanda kamar ya ba a san abin da ke faruwa dole a bashi magani ne rage ƙarfinsu in ba da haka sai hallaka mutum kawai gabaki ɗaya. Duk wannan kwayoyin nan sun kashe mutane sun fi ma sun kashe mutane masu yawa a ƙasar nan ya fi ma abubuwan da sankara suka kashe a ƙasar nan ciwon sankara.
Subhanallah.
To domin wannan illar Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
A koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira.
Gaskiya ne Hajiya.
Kun a sha kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna ganci kwaya ku ba ta da kyan to kar a sha kwaya. Kar a sha kwaya, tatanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, ta kallan ba nan dai. Kwaya fa ba ta da kyau, ta kan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku ba sha dai.
To likita ka san a makon jiya ba mu ansa tambaya ko ɗaya ba. To da yake muna da sauran lokaci bari ka ansa ko da tambaya ɗaya ne.
To Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da ta fito daga wajen Adamu Sabi Wangara da Geza can jihar Kano.
To
ya ce don Allah wai me ke kawo cutar jiri ne. Ko ka sha dai bayani akan
wannan? Eh mun sha kan ciwon jiri. Ciwon jiri akwai waɗansu magunguna da muke sha suke kawo ciwon jiri. Akwai waɗansu mutane kuma lokaci wanda suke da kamar ciwon kwakwalwa suna kawo jiri. Akwai waɗansu kuma sankaran cikin kwakwalwar jikin ɗan adam yana kawo jiri. Wani lokaci abinda in kamar jinin mutum ya sauka da yawa yana kawo jiri mutum ma ya so me. Duk waɗannan na kawo jiri Hajiya.
To kamar yanzu na sankaran kwakwalwar nan. Idan aka magance sankaran kwakwalwa mutum zai daina ganin jiri?
Eh inda aka ma aka maganta shi yakan daina mutum zai daina ganin jiri din Hajiya.
To
sauran
to sauran cututtukan kuma da suke sa jiri din nan su ma an warkar da su za a samu lafiya ko kuwa?
Eh an saukar da yawanci aka warkar da su ana samun lafiya kwarai amma waɗansu kamar akwai waɗansu musamman waɗanda suke haɗe da kin san cikin kunnen mutum a cikin kunnen mutum akwai wani ɓannan shi da ke sa muke tafiya ba mu jin jiri to akwai wani ɓannan shi wani lokaci wani abu kan same shi to irin wannan wani lokaci sai waɗansu mutanen ko da wuya aka sai su sai an yi sa a kwarai amma ana yi warkar da amma wannan yana da wuyan warkarwa.
A saboda haka wani ciwon jiri din sai dai kawai mutum ya ta fama da shi a iya rayuwar shi kenan.
Akwai waɗansu ana iya baka magani da zaka sha.
To.
In ka sha yakan rage tsananin sa. Amma yawanci aka yi sa ana iya warkar da shi. Yawancin su ana iya warkar da su Hajiya.
To.
Eh.
To, wanda ba iya warkarwa ba kuma sai dai kawai mutum ya ta shan magani kenan.
Eh, ko kuma sai kuma ikon Allah.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Adamu Habu Umar Inyanga a can ƙaramin hukumar Taura jihar Jigawa Najeriya.
To.
Ya ce wai me ke sa mutane ke yin farfaɗiya ne?
To ciwon farfadiya dai akwai abubuwa da suke kawo shi wadansu mutanen yana yuwan irin magani da suke sa yakan kawo wannan hajiya suka daina shan maganin sai su warke to wadansu mutane wani abu ne ke faruwa a cikin kwakwalwar su wanda ke kawo wannan shi yasa wani lokaci ake ba su magani amma shi yanzu nan yanzu akwai irin masu ilimin kimiyya sun dago da sun gano wani abu da ake wanda za a bude kwakwalwar dan adam din ne yana kamar yana ji yana za a rinka taban wurare a tabbatar an gyara wurin da ke kawo wannan ciwon nashi
in aka gyara kuma aka yi sa a
cikin ake sa a warkar da shi yawanci aka yi wannan yana warkar da su ajiya
to kamar in wani magani mutum yake sha in ya daina shan maganin
zai ne duk magani ne in ka daina sha wannan sai zaka warke gabaki daya domin shi wannan magani ne yake kawo wannan ciwon
to me ye illar farfadiya
to illar farfadiya ajiya wani lokaci zaka na wani wuri in za ko ka fadi
kashi likita gashi ka fara tabo illar farfadiya amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka zan ja maka burki sai makon gobe idan Allah ya kai mu zaka ci gaba da mana bani akan illar ciwon farfadiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
To a gaishe ki yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa'a takeice.
Birnin London ya shiga rudanin siyasa da zanga-zanga da aka yi ta yi akan tituna saboda Donald Trump na karban bakuncin shugaban na Amurka wanda ya isa wato na karban bakuncin shugaban na Amurka wanda ya isa birnin ajiya Alhamis wannan ita ce ziyararsa ta farko a kasar ta Burtaniya tun bayan da ya hau karagar mulki kusan watanni 18 da suka gabata gabanin isa shi Burtaniyar shugaba Trump ya kwatanta kasar a matsayin wuri da ya dau dimi Trump da mai ɗakin sa Melania sun samu tarbar ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ne da ke Burtaniya ziyarar ta Trump da mai ɗakin sa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Prime Minister Theresa May take fuskantar kalubale bayan da minista hukumin wajenta Boris Johnson da wasu jami'an gwamnatin suka yi murabus a wannan makon a wani mataki nuna bore kan wani sassauci da Burtaniya ke son dauka kan shirin ta na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai kwanaki kadan kafin haduwar da za su yi a Helsinki shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwarin aikin sa na Russia Vladimir Putin a matsayin mutum wanda ba aboki bane ba kuma abokin gaba ba ya kara da cewa Putin abokin gogayya ne kawai yana mai fatan cewa watakila wata rana zai zama abokin amma dai ni ban san sa sosai ba a ranar Litinin aka tsara shugabannin biyu za su gana a Helsinki babban birnin kasar Finland inda Trump yace zai dago batun wata yarjejeniyar rage makamai da batun amfani da makaman nuclear masu tafiyar matsakaicin zango da rashin take mutuntawa da kuma batun katsalandan din da ake zargin tayi a zaben shugaban Amurka na 2012 wato 16 sai dai mambobin kungiyar tsaro ta NATO na nuna shakku kan ko Trump zai iya yin ta maza wajen tunkarar Putin kan waɗannan batutuwa wanda ya jima yana musanta zargin cewa kasarsa ta yi wa Amurka shishigi a zaben ta na 2016 jami'in adawa a Zimbabwe sun fara nuna shakku ko jam'iyya mai mulki ta Zanu PF za ta gudanar da zabe cikin lumana nan gaba a wannan wata wannan kokonto na zuwa ne bayan da aka gaza samun halartar ko ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyar wajen bikin kaddamar da wani kundin manufofin kare haƙƙin bil'adama da kungiyar Amnesty International ta gudu ta jagoranta a jiya Alhamis
to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu yi sallama da ku muna ta iyalan marigayi Dabo Goni Zambuk da Dr. Bashir Imam Aliyu Hong murnar tsauran auren ƴaƴansu Muhammad Yusuf da amaryarsa Ummul Khaltum Bashir Imam a gobe Asabar 14 ga wata da karfe 11 na safi a masallacin Juma'a na ambasada Dahir Waziri dake unguwar Sanda a birnin Yola jihar Adamawa Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai kyau amin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya tani da Salamun Abu da ya hada mana sautin da injiniyan mu Darus Smith ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai kuma da hantsi